بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله بحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأحد 22 ذي القعدة شكرا تدوب يودا 23 Allah mai girma da ɗaukaka ya sharrafa ni ya albarkace ni da samun ziyaran babban malamin mu Professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya hafizahullahu wa ra'ahu wa matta'ahu Allah bi sihhati wal afiya. Allah kara wa malam lafiya da imani da nisan kwana mai albarka. To aka nawa kallai ce Dr. Abdullah. Allah kara malam lafiya. Insha Allah. Wallahi ni kadai na san farin cikin da nake ji a cikin zuciyana na wannan sharafa wanda Allah madaukakin sarki ya mina samun ziyaran babban malamin mu a karama kallon muna godiya ubangiji Allah saka da alheri Allah sa cikin mizanin ayyuka nagari sanan muna yawa a karama kallon bishara da hadisin da malam su suka koya mana amma la sabil wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Abu Muslim al-Khawlani hadisi wanda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta da isnad wanda yake ingantacce. Abu Muslim al-Khawlani yace ya buga sammako da asussuba yaje masallacin Dimashqa sai samu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh dan Jabal da asussuba buga sammako shi Abu Muslim al-Khawlani sai je samu Mu'adh dan Jabal sahabin manzon Allah ce masa inni uhibbuka fillah sai Mu'adh dan Jabal fajazabani ilayhi sai yace sai ma sai Mu'adh dan Jabal ya jani kusa da shi sai yace Allah yace saboda Allah kake kaunata yace Allah yace wallahi saboda Allah kadai nake kaunarka shi yasa nazo in maka wato in sanar da kai Mu'adh dan Jabal sake ce da shi Allah yace na hada ka da Allah ba don komai kake so na ba sai dan Allah yace wallahi dan Allah kadai nake son ka yasa nazo in sanar da kai sai ce masa abshire ce to kai farin ciki yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yace Allah mai girma da daukaka ya fada cikin hadisi kudusi Allah ta'ala ce wajabat mahabbati lil mutahabbin fiya Allah madaukakin sarki ce kaunarsa ta wajaba ga masu son juna saboda shi akramaka Allah wallazi falaka alhabbata wa bara annasamata inni uhibbukum fillah
habbaka Allah allazi ahbabtani fi
Allah ya barik fikum ya shekana. To sai Mu'adh dan Jabal sake yace Allah mai girma da daukaka ya fada cikin hadisi kudusi yace wajabat mahabbati lil mutajalisina fiya Allah ta'ala ce kaunarsa ta wajaba ga masu zama saboda shi wallahi wannan zaman bai ba sai dan Allah mai girma da daukaka muna fata Allah sanya mu cikin falalar dake cikin wannan hadisi din sannan kuma sai Allah ta'ala ce wajabat mahabbati lil mutazawirina fiya Allah ta'ala ce kaunarsa ta wajaba ga masu kai wa juna ziyara saboda shi Allahu akbar gashi babban malamin mu ya kawo mini ziyara ina fata ina roƙon Allah mai girma da daukaka ya sa mu yi tarayya cikin wannan falalar Allah sa kaunar Allah mai girma da daukaka ya wajaba gare mu sannan wannan ƴan uwa mu fadakarwa ne gare mu wannan ziyaran da malamin ya kawo mini fadakarwa ne gare mu dalibai mu mabiya cewa ziyara babban abu ne gashi manyan malamai suna kokarin yi suna kaiwa kananan daliban su ziyara har gida akramaka Allah ya kamin wannan ziyara din lalle ashe ziyara babban abu ne gashi manyan malaman mu suna kokarin yi don haka mu ma mu yi kokarin wato dabbaka wannan sunna din akramaka Allah ubangiji Allah saka da alheri muna fata kaman da Allah ya hada mu anan Allah hada mu gidan aljannar firdaus ikhwanan ala surudin mutaqabilin Allah saka da alheri wannan garabasan da wannan ganiman nace ƴan uwa zan yi wato tarayya da ku a cikin wannan garaba sa din to sai na nemi izinin malam har mu yi wannan live din kun malam saboda kaunar alheri da sun yada alheri a karmaka Allah ya amsa da gaggawa don haka zamu tattauna da malam akan wasu matsalolin da ke damun matasa saboda na san mafi yawan da suke bin wannan shafi din matasa ne daga 40 zuwa ƙasa to amma kafin mu fara tattaunawar mu da akramaka Allah zan bawa akramaka Allah abin magana mai yiwuwa yana da wani mukaddima ko wani jawabin da zai bude mana da shi insha Allah akramaka Allah faddal mashkurun ma'jura
a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم ما سكلموا ما سرعرموا malam tasiu assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullahi
ya himma
alhamdulillah
ya gida
alhamdulillah
mun same ku lafiya
lafiya kalau akramaka
to Allah ya saka da alkhairi
Allah ya saka da
alkhairi ya karatu
alhamdulillah akramaka
to Allah badala da muna godiya ina farin cikin kasancewa ta yau wannan gida naka mai albarka gidan iyalinka kuma wannan kasa mai albarka a kasar wato Misra Egypt Cairo a birnin Al-Qahira alhamdulillah kaunarka muke yi saboda Allah da kokarin da kake da shi na karantawa da yada da'awa dare da rana a shafinka kuma muna ta ganin irin gudumuwa da ake ba wa musulunci ga ya kamata kawo maka ziyara in samu ladan ziyara ni ne nake cike da farin ciki ba kai ba saboda na san duk wanda ya kawo dan uwansa ziyara saboda Allah zai samu lada
Allahu akbar
tare da yan uwa da suka rako mu daliban ilimi muna musu godiya su dan uwa malam Habib da ake cewa honorable muna fatan Allah ba shi nasara
amin amin akarwan
ka ko da yake yanzu yana nan kamar zuciyarsa tana Najeriya
kware da gaske
to shi ma ya ta ko mana baya wancan shekara ma Allah ga da shi muka zo
kware da gaske
muna masa addu'a Allah ba shi nasara akan abin da ya sa gaba
amin amin
kuma Allah ya samu mana matasa musulmi wanda suke shiga siyasa da kyakkyawan niyya su taimaki al'umma su samar da ci gaba Allah ya ba su nasara
amin amin
da dan uwa Alarama Mal Abdulrahman Jega Abdulrahman Jega dan karamin ba babban ba to gashi ma gashi nan yana cikin waɗanda suka kawo mana ziyara ai muka suka rako ni da dan uwa Malam Umar Dalibi a Ma'had Al-Lugha ta nan Al-Qahira ai wannan Azhar Shima Malam Habib Dalibi ne a Jami'a ta Azhar. Shima Malam Alrama Abdulrahman shima dalibi a Jami'a ta Azhar. Da dan uwa Abdul Halim Abdullah Usman shima dalibi a Ma'had a Azhar. Da dan uwa Malam Usman Abdullah Usman dukan su dai ga sunan wanda suka rako mu suka kawo mana ziyara da wanda suke tafi mana riga ana ta waya da wasu. So mun gode muna maka gaisuwa da iyalinka gaba daya
akramakallah wallahi kadai na son farin cikin da nake cikin
da akramakallah to Allah ya faranta mana duka Allah shi ba mu lada to gashi kuma ka zo mun zo ziyara a bisa al'ada an zo ziyara akan zauna ne a ci abinci a zumunci
akramakallah
kai kuma ka dauko mana kayan wa'azi da nasiha shine ai tunda ka zauna da ni a wannan kujerar nake ta tunanin me ya kamata na ce wa mutane na san yan uwa alhamdulillah suna bibiyan ka wannan shafi naga zan yi amfani da wannan dama kasancewan masu kallon wannan shafi ko wannan TV zan ce ko akwai mutanen Najeriya da yawa akwai mutanen Kamaru da yawa da na Niger
Ghana
Togo
akwai
ɗan Sudan Hausa
akwai ɗan Abidjan
akwai ɗan Abidjan Cote d'Ivoire yawa na san mutane da yawa matasa da waɗannan ƙasashe duka suna mutaba'ar wannan guri saboda ƴan karatukan da ake gabatar da nasihu muna musu addu'a duka gaba ɗaya da wannan ƙasashe na Afirka gaba ɗaya. Allah ya sa musu albarka.
Amin.
Da wasu daga cikin uwan mu mazauna Saudiya masu jin Hausa su ma na san suna bibiya ƙwarai, muna musu addu'a duka, suna da haƙƙi mu roƙa musu Allah. Allah ya saka musu alkhairi. Bari in hada su gaba ɗayan su duka in ce da su akwai wata bukata da ake da ita, shine gabar farko. Muna bukata wannan kasashe duka gaba ɗaya a matsayin su na Afirka, da wanda ma ba na Afirka ba kamar Saudiya da wasu ma da suke cikin nan kasar Masar, muna bukata addu'a ta musamman ga kasar mu Najeriya. A wannan gaba, a wannan lokaci da ake ciki Najeriya, zan iya cewa kusan yanzu dai a kasashe a duk duniya akan harkar mulki da canja gwamnati da za a yi, ita ce a gaba take bukata addu'a, ba inda aka fita bukata a yi mata addu'a. Ina faɗa da babban murya, ina kuma ainihin wato daga sautina, Allah ya ji, daman yana ji ko a ɓoye ne. Ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur, sannan duniya ta ji gaba ɗaya. Lalle kasar mu Najeriya tana cikin wani yanayin da tana buƙatar a yi mata addu'a a matsayinta na umm Afrika. Ban yi zurfafa ba, uwa ce a Afirka, ta cancanta ko da Kamaru da Chadi da Cote d'Ivoire da Niger, duka dai za su danganta kansu ga na san suna amfanuwa da Najeriya. To yanzu misali Najeriya a cikin waɗannan watanni da za su zo da wannan kwanaki, ana ƙoƙarin canjin gwamnati daga waɗannan zuwa waɗancan. Allahu a'lam suwaye za su karɓa. Kuma kun san yadda yanayin siyasa take ciki a duniya, wasu ƙasashen Allah ya taimake sun ci gaba, siyasa suke mai tsarki, siyasa suke mai tsafta a zahiri. Ina magana a zahiri, abin da ya fito fili. To amma magana ta gaskiya, mu gaya kanmu gaskiya, mu dai a Afirka kuma a Najeriya, ƙasarmu Najeriya ana siyasa, amma har yanzu siyasa tana buƙatar a yi mata wanka, a yi mata kwalliya, a gyara ta. Ma'ana akwai ƙazanta da datti da yawa a tattare da siyasar Najeriya. Ina faɗin wannan a matsayina na ɗan Najeriya wanda ina son Najeriya, ina ƙaunar Najeriya, kuma zan yi iya ƙoƙari na gana ba da gudunmuwa a Najeriya a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amma siyasar da ake a Najeriya da manufofi na 'yan siyasa wasu a Najeriya da mabiya siyasar da masu yin siyasa a Najeriya, wallahi akwai buƙatar gyara, saboda abubuwa ne da suke cike da son zuciya da rashin gaskiya da cin amana. Wani lokacin akwai gaskiyar a wasu ɓangarorin, amma akwai rashin gaskiya. To abin da ya fi tausayi shine rayukan bayin Allah da suke salwanta a duk lokacin da za a yi canjin gwamnati, a yi zaɓe. To akwai rayuka da suke salwanta ta hanyar wasu a yi musu ta'addanci, aka kashe su ko kuma a tsorata su, wasu a ƙona musu dukiyoyinsu saboda haushin an ba da sanarwar zaɓe wani bai ci ba, wasu a salwantar da su, wasu suna mugun nufi, sai mun gama da wani, sai mun yi da wani, sai mun kammala da wani. Duka dai irin waɗannan abubuwa, magana ta gaskiya, abubuwa ne waɗanda ba su da kyau. So dole mu yi wa ƙasar addu'a, Allah ya daidaita ta, Allah ya sa su 'yan siyasan wanda ake zaɓen su su rinƙa fifita rayukan talakawa sama da biyan buƙatunsu. Allah ya sa su kansu talakawan da suke zaɓen su zama masu zurfafa tunani, su yi zaɓe lafiyayyen zaɓe, zaɓe da kwanciyar hankali, zaɓe ana cikin walwala. Duk wanda Allah ya ƙaddara ya bashi shi ne kurin a bashi ya ci gaba da tafiya. Allah ya taimake shi. Kowaye wanda Allah ya rubuta masa nasa ne, to shi kenan sai a taimake shi, ko ana sansa ko ba a sansa, ko yana da kirki ko bai da kirki, ko ana gaba da shi ko ana shiri da shi. In Allah ya bashi shi kenan, an gama. Kar a yi ta yaƙi-yaƙi, kar a yi ta kashe-kashe, kar a ta zubar da jini, kar a yi ta faɗace-faɗace, kar a yi ta gaba, kada a yi ta ƙiyayya. To a yi wa Najeriya addu'a tana gab da fadawa zabe na shugaban kasa da yan majalisa da sanatoci da su gwamnati da wayewaye da sauransu. Da haka muna buƙatar addu'a Allah ya zauna da Najeriya lami lafiya. Kuma wannan zabe da za a yi Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya sa a yi daidai, sannan kuma ya sa a yi adalci, sannan kuma ya sa duk wanda ya cancanta a danƙa masa abin da ya cancanta, wanda suke nufin sharri a cikin wannan abin Allah kada ya ba su ikon yi, wanda suke nufin alkhairi a cikin wannan yanayi na zabe Allah tabbatar da su su alheri, waɗanda aka san su da wata kutungwila da waɗanda ba a san su ba, ya Allah kafi mu sanin su, Allah ka yi mana maganin su, kuma Allah ka tsare mana rayukan mu da talakawan mu da attajiran mu da ƴan kasuwan mu da ma'aikata gwamnatin mu da malaman mu da ɗaliban mu da kowa da kowa namu. Ya Allah kada ka sa dalilin wannan zabe da za a Najeriya ya zama dalilin jefa mu cikin yaƙi ne da fada da tada hankali da rikici da ƙone-ƙone. Duka waɗannan ƙasashe da suke sauraron mu a wannan shafi, don Allah muna bara wannan addu'a. Wannan shine abin da nake bukata ko muke bukata a matsayin mu na ƴan Najeriya. Kuma dukkan wani wanda yake da dama, ko limami ko malami ko mai karantawa, to ya kamata ya amfani da damar da ya samu wajen rukawa wannan ƙasa addu'a. Idan Najeriya ta zauna lafiya, duk ƙasar Afirka ta zauna lafiya. Ya kamata ku sani Najeriya tana da muhimmanci a duniya, kuma tana da muhimmanci a Afirka specifically. Alhamdulillah. Alaikum assalam wa alaikum. Alhamdulillah. Wanta shi akwai sanyi a Misra.
Gaskiya dai kam.
Ka ganni fa da kaga da coat ga wata riga a ciki ga hular sanyi. Amma wato akwai sanyi. Ku shabab ne ai. Ko da ke mu din ma shabab din ne, amma dai akwai sanyi ƴan uwa. Ai mana addu'a Allah ya ba mu wuciya lafiya. So tana da muhimmanci kasar, dole kuma mu bata muhimmanci na roƙon Allah da a samu a zauna lafiya a cikin ta. Kuma abu na biyu a wannan gaba, ina kira ga su ƴan Najeriya, wallahi ku kaunaci kasar ku, ku so kasar ku. Yawwa, duk inda aka ci gaba, duk waɗanda suka ci gaba a duniya za ku ga suna son kasar su. Ni dai na dan yi yawace-yawace na a duniya da dan bincike-bincike na daidai gwargwado, sai nake ganin a duniya cikin wato ƴan kasar da ba sa son kasar su, mutum kasarsa ce a ciki yake rayuwa yana cin arzikinta da amfaninta, cikin ƴan ƙasa da ba sa son ƙasarsu wato akwai ƴan Najeriya. Wallahi ba daɗi. Yawanci mu zaga ɗan Najeriya, in dai ka ji ana zagin Najeriya ana ɓata ta, to ɗan Najeriya ce yake bai da kishi. Kuma wasu da yawa daga cikinmu in za mu ji ana zagin ƙasar tamu a wani wuri, sai dai ma mu ƙara wuta mu zage ta. Abu na biyu, rashin kishin ƙasar da damuwa da ita wato ƙasar. Kuma wannan yana da tasiri hatta a wato a tsarin shugabancin namu ma ta tasiri. Dole ne mu samu matasa masu neman shugabancin nan, masu son ƙasar, masu kishin ƙasar. Muna jaddada muku, ku so ƙasar ku don ku gina ƙasar ku. Idan ɗan Najeriya baya son Najeriya, ba zai gina Najeriya ba, ba zai ciyar da ita gaba ba. Akwai babban laifi shugaba da yake jagorancin wani ɓangare ko ita ƙasar gaba ɗaya a wayi gari yana da wani dosa ne na baya son ƙasar, to rugurguje ta zai yi, kuma rusa ta zai yi. Duk wanda baya son abu, to ba zai kula da shi ba. To daga cikin dalilan da ya kawo mana ci baya a ƙasar mu ta Najeriya, ci baya a ƙasar mu ta Najeriya, akwai rashin kishin ƙasar da rashin son ƙasar, rashin damuwa da ƙasar. Yanzu misali, duk wanda yake ya san me yake yi a rayuwarsa, to za ga ƙasar da yake ita ce yake da jinsiya, ma'ana yake da nationality, to ita ce gabararsa, ita ce take kare shi, ita yake tuciya da ita, ita yake ganin ita ce tasa. Kina ya kamata yi abin da zai ciyar da ita gaba. Matasa, in kun yi karatu, ku yi kishin ku ɗaukaka ƙasar ku, ku gina ƙasar ku, ba wai ku kashe ƙasar ku ba. Masu mulki kuna fita kasashen waje in ba ku da lafiya sai ku ban Najeriya ku tafi wata kasa neman magani murawai mutun yana murawai dan Najeriya wai sai yanka sai a yayin ki ticket wai ai mai visa akan mura saboda yayi kwana biyu yana tari sai ya ce dama yana da visa sa sai yanki ticket sai ta fita kasa yana neman magani akan mura haihuwa mata nawa ne ba su haihuwa a Najeriya wallahi bata isa su haihuwa a cikin ta ba ba cewa ne kar ai ba duk wanda Allah ya bashi dama ya bashi rufin asiri ya je amma ina so in gane me yasa ba za mu in fada mutane me yasa ba za mu inganta kasar mu ta yadda mu ma za a rinka zuwa ana amfanuwa da mu ba dan Najeriya in ya tashi neman karatu ya fita waje yanzu nan duk ga kunan gaba dai anan burkace dalibai ne kun baro Najeriya kun zo nan kasar kuna neman ilimi na nan kasar akwai tarihin addini akwai annabawa da suka rayu akwai manyan malamai kuna abin nan amma akwai kasashen da ake tafiya aje a nemo karatu ko na boko ko na abin nan wallahi ba su kai Najeriya ba wadata da arziki ba su kai Najeriya ba amma me yasa saboda rashin kyakkyawan shugabanci saboda rashin kyakkyawan kulawa saboda bamu gina kasar ba mun kashe kasar mun lalata ta ba mu da universities masu daraja da matsayi da kima da tsari da karatu ba yajin aikin da wani dan wata kasa zai zo ya shigo sai mu zo mu taho kasashen waje mu zo mai karatu kaga dan Najeriya ya tafi Ghana yana da garantin in yaje Ghana nan shekara uku ya gama degree ya koma ko Togo ko jiya wani ya kira ni yace shekara ta uku na gama degree na a Togo gashi nan na dawo da certificate dina kuma za a zo a dauke shi amma dan Najeriya yana karatu a Najeriya a jami'a ba lalle ya gama shekara biyar ba ba lalle ya gama ba to irin waɗannan abubuwan muna kira ga matasa dan Allah ku zama masu kishi ku kama gabarar shugabanci dan ku samar da gyara ku inganta ilimi ku mutunta ilimi ku mutunta masu ilimi ku mutunta karatu sannan ku zamanto kuna kishin kasar ku ya za ku taimaki kasar ku yanzu mutun ya je kasashen waje mallam ka je ka ga inda suka gina kasashen su mallam kaga tituna masu kyau kaga wuta kaga gine-gine masu ban sha'awa kaga wuraren shakatawa kaga asibitoci kaga kaza wurare masha Allah ba za su lissafu ba masu tarin yawa zaka je ka gani me yasa ake rububi ake zuwa wannan kasashe na su me yasa ake zo ake yi saboda sun gina kasashen su mallam sun mutunta kasashen su sun kimanta kasashen su sun daraja kasashen su to abin da nake so man tasiru a cikin karatuttuka da ake ya kamata a gaya wa matasa yanzu mu Najeriya canji muke so mu samu kai hakuri na san kai dan Kamaru ne kuma kana da alaka mutanen Kamaru suna ganin mu amma na ganin Najeriya uwa ce yaya zamu yi mu samar da gyara yaya zamu yi mu samu canji yaya zamu yi mu samu ainihin wato ci gaba ita kasar mu inganta ainihin zamantakewa a cikin ta yadda baki za su rinka shigowa za a samu ainihin wato damar da za a inganta lafiya a inganta ilimi a inganta ainihin wato zamantakewa a inganta kasuwanci a inganta kaza a inganta kaza wannan yana da muhimmanci kware-kware da gaske kuma idan an zo canji shugabanci ne dan Najeriya yana iya zabin ya zabi mutumin kirki da zai taimake shi ya inganta masa ilimin sa ya inganta masa security ya inganta masa zamantakewa a gina kasa a mutunta ta a kimanta ta a mata kaza da haka muna buƙatar wannan kwarai da gaske Allah ya zauna da Najeriya lafiya Allah kuma ya yaye dukkan wata fitina kuma wannan zabe da za a yi Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah muna roƙonka muna neman taimakonka muna neman agajinka Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya kuma duk wani dan Najeriya da yake wata ƙasa ba a Najeriya ba lalle ya tuna da ƙasarsa cewa tana cikin wani yanayi yanzu tana kan wata gaba ta tana buƙatar addu'a ta musamman wannan shine sakona na farko da nake so na isar a sakona na biyu kasancewa a waɗanda muke tarayya da su galibin matasa ne ina so na bada shawarwari wa matasa kamar haka shawarwari na shi nake so na bayar na farko dai ya kamata mutum matashi abu na farko da zai fara yi bayan ya zama musulmi to ya kamata ya san kansa abinda nake da nufi ya san kansa ma'ana ya gane shi waye a wani aji yake kana dai da lafiya ko baka da lafiya kamata ka sani kana da lafiyar da zaka iya gwagwarmaya ko ko baka da lafiya kana cikin larura ne da matsaloli daya kenan menene status me matsayinka hala dinka a wani mataki kake na karatu sannan me kake so kai karatunka na addini karatunka na zamani wadannan abubuwa guda biyu larura ne duk wani matashi ya kamata ya inganta wadannan abubuwa guda biyu karatun addini ya san Allah awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani haka mai malami yace farkon abu da ke wajaba akan mukallaf baligi ya gyara imaninsa ana gyara imani ne da sanin Allah in an san Allah sai a ji tsoron sa sai a san yanda za a bauta masa to wajibi ne mutum ya san yaya yake me zai yi ina zai tinkara idan karatu mutum zai yi wani irin karatu zaka yi idan kai karatun me zaka yi kowane matashi ya kamata ya zabaro kansa layin da zai bi tun yanzu a zan yi karatu ne zan yi ta karatu sai nayi degree na gama nayi masters nayi phd na gama to in kai phd ka gama to me zaka yi zaka yi aiki ne au aikin a wani bangare na hukuma zaka yi a noma zaka yi to ka fara shirin inganta noman da zaka yi a business kasuwanci ne zaka yi to ka fara tsarin ya zaka inganta kasuwarka ka fara alaka da ƴan kasuwa a malamin addini ne kake so ka zama mai koyarwa mai karantarwa to ka bi hanyar da ake bi a samu malantar ta addini a biyu kake so zaka hada watakila kai ilimin addini kai ilimin zamani watakila ka hada ma har da dan kasuwa kana yi watakila a noma kake so ka inganta kai rayu akan noma a watakila siyasa kake so ka shiga a watakila wani mu'amala ne zaka yi haka da kake da wasu kasashe abin da nake so shine matashi ya kamata ya gane me zai yi shine kai sakwa me zai yi duk yawa me yake so ya zama duk gidan da tun farko ba a yi masa zane akai zane akai foundation mai kyau ba yanzu nan gidan muna hawa na wajen 7 ko 8 ko na nawa ko ba haka bane hawa na 6 amma ga mu gam gidan ko shekara 100 wannan gidan zai amma me yasa saboda kasan su yayi kyau to zai iya yiwa matashi shekara 100 a duniya manta sai to amma da ya zai inganta rayuwarsa wannan shekara 100 duk wanda yawanci yanzu matsalar damuwar matasan mu shine wallahi ba san kansu ba gaskiya karama kawai mutum yana rayuwa ne yana fagauniya kawai kaga mutum iya ta tafiya an tambaye shi ina zai je ci bai san ina za shi ba kaga yadhil zai bata dan haka kowa ya kamata ya fitar da ina za shi yanzu tafiya muke yi matasa to ina za mu je kullu man akhta at-tariqa dhalla haka malamai suka ce duk wanda ya kuskura hanya to wallahi sai ya bata to ka dauka ka ajiye kukan da ake na lalacewar matasan mu da matsaloli da muke samu a kasashen mu a Afirka gabaki daya to akwai wannan rashin gane hadafin me ya kamata ne abu na biyu ina ba da shawara a kula da karatu da ilimi ne da karatu ne mutum zai zama wani duk wanda yayi ilimi yayi karatu to zai fifita a cikin al'ummarsa ya ku ƴan uwana matasa duk inda za a je a dawo kada ku yi wasa da ilimi ilimin nan ku ko na diban kashi ne ka iya shi ilimin nan ko na shara ne duk wanda ya zama ƙwararre ya karanta diban shara to yayi ilimi yanzu misali ni na zo kasar nan na ga wani abin da mu a Najeriya ba mu san da shi ba mu a Najeriya shara da nake magana shara bola zubar da ita ake yi ana kinta ana kyamarta to sai da nazo nan kasar Misra sai naga ha ashe wai ita shara ma tana da daraja har am dan mashin a mota ake bi gida ana karban shara wai ashe sai da shara ake wata rancen naje ina zagayawa sai naga wani kamfani na murkushe shara duk wata sharan garin anan ake diba ana tara ta ana zuba ta ana sa mata chemical wani inji yana nika ta yana juya ta wata kuma sharar sai su debe ta su je su tara ta a wani wuri sai su binne ta suna da wani adadin shekaru da za ta yi a ciki ta yi decaying ta riddige ta ribe ta zama taki sai a debe kasar kawai sai motoci su rinka zuwa suna diba kawai bayan shekaru sai su rinka kwasa suna kaiwa gonakin su leda kawai suke cirewa shara kaga ana diban shara ana sayar da ita sai naga ashe suna recycling duk wata roba ba sa jefar da ita in aka jefar da ita akwai wanda yake zuwa je dauke ta akwai wanda rayuwarsa sana'ar sa matashi ne zuwa yake tsitsince wannan robobi ya kai ya sayar akwai wanda aluminium yake cirewa dalma akwai wanda duk inda yaga karfe shi kuma zai cire shi akwai wanda kuma ledoji yake tarawa
sai gina bene da wannan shara
bene sai mutum ya gina bene da tara shara da diban shara ina masu kudin mu ina masu halin mu ba za su kawo mana waɗannan na'urori da injinan da za a rinka sarrafa shara shara ga tana a banza muna zubar da ita kullum sai dai mu batta ta cinye mana katanga tana kashe mana wuri tana lalata mana wuri ga gonakin mu suna buƙatar taki amma ga shara nan a cikin gidajen mu ga shara nan a cikin unguwannin mu ka duba yadda Allah ya mana arziki amma ba mu san ya zamu amfana da shi ba wannan ribar kafa ce kawai nake bayani cewa ya kamata mutum ya zama mai ilimi ilimi da kake ganin sa wallahi wallahi malam babu yashi babu abun da ya kai ilimi mai ta'limul muta'allim yake cewa dan adam yana tarayya da dukkan halittu na Allah da dabbobi a cikin komai da komai amma abin da yake fifitan dabba shine ilimi da ilimi ne yake fifinta yanzu idan karfi kake ji da shi to dabba ma tana da karfi ai idan jarinta kake ji da shi to ai dabba ma tana da jarinta ko ba ka bane ba idan katon dirin jiki ne kake ji da shi kaya guda to bijimin gidanka yafi ka ai karfi idan waye kake da shi in tsoro ne in rashin tsoro ne dabba ma tana da shi amma ilimi fa to dan adam ne yake zuwa ya je ilimi ya karatu fa alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika Allah yace kasancewa babu ambotawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai kuma ka nemi gafarar ubangijinka ilimin tauhidi ka kadai ta Allah shine ilmul hal kenan ka san tauhidi kuma ka san fiqhu ka san addini da haka ina kira ga yan uwana matasa lalle ku je makaranta ku yi karatu shawara ta uku ina kira ga yan uwana matasa ku san ainihin wato ku ba ni ku koyi sana'a lalle ne ai sana'a kada a zauna haka ba abinda ake yi in nace sana'a a nemo na abinda za a rinka juyawa taro da kwabo yana shiga kuma ita rayuwa mataki mataki ne akwai wanda bai za a ce yaje yayi ba akwai wanda kuma za a ce yaje yayi sannan kuma kowa ya sani cewa dole wannan rayuwar ba zai taɓa yiwuwa ba sai kai wani motsi ya za ka rike kanka karatun da kake sana'a ce kai ilimi mai inganci ka ci jarrabawa ka samu takarda ka je ka kai a dauke ka aiki a baka albashi sana'a ce a wani buge-buge ne ka gani zaka siya ka siyar ka dan samu na kashewa ko omo ne ko sabulin ka zaka wanke zaka yi mutunci a cikin al'ummarka da kada saurayi ya zama mai daskararriyar kwakwalwa wanda baya iya juya komai baya iya motsa komai wani ya ce an bashi naira miliyan kaza yace ga ta nan wallahi bai san ya zai da ita ba sai wallahi malam man ta sai akwai wanda zaka bashi miliyan 10 a yanzu wallahi sai dai ya zuba mata ido bai san miliyan 10 nan ya juya ta bayan shekara ɗaya ta zama miliyan 11 ko ta zama wani abu ba bai iya ba saboda bai koya ba dan haka lalle ne mu koyi sana'a annabawan Allah sun yi sana'a sun yi kiwo manzon Allah yake cewa babu wani annabi ma min nabiyyin illa ba wani annabi face ra'al ganama yayi kiwon tumaki a cikin annabawa akwai kafintoci a cikin annabawa akwai teloli tela mai dinki tela ba a cikin annabawa akwai wanda yake noma annabi Lut yana noma a cikin annabawa akwai masu kiwo annabi Muhammad yayi kiwo akwai yan kasuwa annabi Muhammad yayi kasuwanci ya je Sham ya kasa kaya annabi Zakariya kafinta ne akwai likita a cikin annabawa annabi Isa likita ne akwai makeri annabi Dawud makeri ne Allah ce wa alanna lahul hadid ani mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir ga sanoyi nan da yawa annabi Sulaiman mulki shi kuma Allah ya bashi mulki rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yayi mulki, ya karanta mulki, ya san mulki. Ya kamata matasa mu san me ya kamata mu yi. Wallahi wannan rayuwar ta kaskanci kaga matashi lafiye madakin dawa yana zaune malam bakin ciki ya kashe shi. Ba ilimin addini, ba ilimin zamani, ba sana'a, ba aiki, ba juya komai. Tunda kake kana cikin cikin mahaifiyarka, mahaifinka yake taimakonka. Ya kai ka asibiti, a kula da kai. Ya kai ka makaranta primary, shi yake taimakonka. Ya kai ka junior secondary, shi yake taimakonka. Ka gama secondary, har ka gama jarabawa, ya shigar da kai jami'a, yana taimakonka. Ka gama jami'a saboda baka da hankali, baka da kunya, kuma ka zo ka zauna ka ce kana neman a taimaka maka. Ba tunani? To mutuwa zai akan ka ubanka? A lokacin da ka gama jami'a, a lokacin da ka kai waɗannan shekaru, duba kannan ka guda nawa kake da su a gida. Yanzu ba za ku taimaki tsohon nan ba. Ya muku wahala kuna cikin cikin mahaifiyarku. Ya muku wahala bayan kun girma. Ya zo yana muku wahala da ƙarfinku. Mutum kawai ya zo ya miƙe kafa yana jiran mai ubansa zai masa. Kana da basira, kana da tunani, kana da ƙwaƙwalwa, kana da wane ne, kana da wane ne. Ya kamata mu gyara tunaninmu. Abu na ƙarshe, shawarar da nake so na bayar wa al'umma gabaki ɗaya, mazanmu da matanmu a wannan ziyarar da na kama shine, ina muku wasiya da tamassuk biddin, riko da addini. Wallahi babu abu mai daɗi a rayuwa irin mutum ya zama mai addini, mai riko da addinin Allah. Da addini ne Allah zai tsare maka mutuncinka a cikin al'ummarka, a cikin jama'arka. Hatta mala'ikun Allah za su ganka da mutunci. Ko a kiyama aka tashi mai addini yana da mutunci. Da haka ku yi riko da addini mazanmu da matanmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kada ku mutu face kuna musulmi. Idan aikin soja mutum yake, wallahi ka saka addini a ciki. Kar ka yadda ka zama sojan da baka da addini. An yi sojoji da yawa irin ka sun mutu, wasu sun yi ritaya, hawan jini ya kashe su, wasu an harbe su a wajen yaƙi, sun tafi babu labarin su. Faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu, babu labarin su. Akwai wanda kuma sun yi addini. In dan sanda kake, ka saka addini. Idan custom kake, saka addini. Kula da addininka. Idan immigration kake, ka kula da addini. In DSS kake, ka kula da addini. Idan dan vigilance kake, ka kula da addini. Kai duk wani mai harkar damara, mai daure ugunsa tsakiya, ko ya rike bindiga ko bai rike bindiga ba, ya kula da addini. Waɗanda suke ofisoshi na gwamnati, dan Allah ku mutunta addininku. Ku sani cewa kujeran nan da kuka zauna, kafin ku zauna wasu sun zauna. Wanda i zauna yayi mulkinsa, ya kula da addini, Allah ya fi rufa mai asiri, Allah ya fi taimakonsa, ya fi albarka, ba a manta ambatonsa. Amma wanda ya zama yayi fada da addini, yayi yaƙi da shari'a, ko bai damu da addini ba, wani an zo masa neman taimakon aikin masallaci, mu nan fa ba aikin Allah muke yi ba. Kaji shirme, kaji rashin wayo, kaji wauta. Allah da kake fada wa an zo ka bada taimako akan masallacin shi ya kawo ka wannan kujerar. Ka zo kai ritaya, ka rasa wanda zai zo ya gaishe ka, abinda zaka ci ma sai ya gagare ka. Kar ku fada da addini. Ku rike addinin ku a duk inda kuke. Kuma wallahi malam ta su abinda zai baka tausayi malam. Yanzu mu kaman mu a Najeriya zaka ga akwai ko dai musulmi ko ba musulmi ba. Sai kaga musulmi yana cikin office din sa na gwamnati ko yana aikin gwamnati, shi yana kin addinin, baya so a danganta mashi addini. Amma kuma sai ga office din nasu a ma'aikatar su akwai kiristoci, su kuma suna taiwa addinin su hidima. Wallahi wannan shine abin da yake damun mu. Kai din a sojanka ko dan sandanka ko mai damararka ko ofishinka na siyasa ko na kaza, ka ki ka taimaki addininka, kana boye kanka kar a ce mai addini ne kai. Amma at the same time wannan lokacin kuma kiristocin da suke tare da kai dare da rana suna taimakon addininsu ta hanyar daukan ma'aikata. Da zarar wanda ba musulmi ba ya samu dama wata ofa, pop, sai ga shigo da dan uwansa. Kai kuma baka so ka shigo da yan uwanka, kar a ce kana kawo yan uwanka na taimakon su. Me amfanin mulki, me amfanin siyasa da kake yin baka taimakon yan uwanka ba? Wai ana magana ana cewa wata shekara wani yana tambaya na wani wanda ba musulmi ba ya rike wata kujera wallahi duk ya zo ya cika ma'aikatan nan gaba ɗaya dangin sa da ƴan garin sa da abin nan nace to da me zai
abin da ya kamata
me zai me zai taimaki mutanen sa ba kai da ka samu me yasa baka taimaki mutanen ka ba ai sai ai tai in suka ɗebo na suka taimaka musu lokacin su ne kai ma in ka zo sai ka ɗebo na ka taimaka musu sai dai ba ku da aiki sai su rutu kuna zagin mutane ku ce wane ya kawo mutane duk ya mama yadda kaza to ina naku musulmin su me amfanin su mutum musulmi ya zama matsoraci an taba sanin wallahi musulmi bai kamata ya zama jaban matsoraci ba dan haka ya kamata ma'aikatan mu na gwamnati a wuraren da suke aiki dan Allah guraben da kuke samu ku dauki ƴan uwanku aiki mu fa yanzu abin da muke bukata fa a Najeriya fa adalci hatta wallahi akwai ƴan uwan mu wanda ba musulmi bane na sani zan iya fadan su anan wallahi sun taimaka wanda ba musulmi ba sun dauke su aiki kai wani ma da muka bincika ma yafi daukan wanda ba musulmi ba aiki kuma shi musulmi ne amma wallahi lissafin da muka yi ya samu ya bayyana cewa yafi daukan wanda ba musulmi ba aiki saboda gudun kar a soke shi na'am ƴan Najeriya ne su ma ya dauke su to amma mu fa ina namu dan haka matasa idan ku ya bude ku taimaki bangaren ku ku taimaki al'ummar ku ku taimaki jama'ar ku ku zama masu kishi wannan zai taimake mu matuƙa kwarai kwarai da gaske kuma riko da addinin nan shine ruhin komai duk inda mutum yake a ga alamar addini dan kasuwa a ganka da addini kana kula da addini kana kula da sallah kana kula da cin halal wai ka cin gwamnati ka ci halal dan kasuwa ka ci halal soja ka ci halal dan sanda ka ci halal malamin addini ka ci halal kowa ya ci halal kada mutum ya mu'amala da haram wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu la inji annabi sallallahu alaihi wasallam cin sa haram shan sa haram sutura kayan da zai saka haramun kuma an ciyar da shi da haram to ya Allah zai karbi addu'ar sa Allah bai zai karba ba dan haka mu riko da addini mu taimaki addinin mu taimaki al'ummar mu kuma rayuwa gajeriya ce ba ta da tsawo duk wanda ya kuskure damar da ya samu ta tafi shikenan malamai suna gaya mana dama ba ta maimaituwa da hala dama ta maimaitu duk wanda ya ganshi ya samu wata dama to ya sani fa wannan damar ita ce ta ƙarshe kai abinda zaka yi ka taimaki al'ummar ka taimaki addinin ka malam tasiyo ina ganin in ka barna haka to ba kai laifi ba na bada shawarwari da nasihu ga ƴan uwan da ba wa'azi muka zo yi ba kawai dai ziyara ce ta musulunci mu kawo muna maka fatan alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah shi ba da lada ka sallame ni
ka wakalla
ka sallame ni ba to masha Allah bismillah
Allah saka da alkhairi akram kallah Allah ubangiji ya sanya wannan nasihar da aka yi mana wannan nasiha mai tsada mu aiki da shi wallahi wannan nasihan yana da tsada kwarai da gaske kuma nasiha ne wanda muna da matukar bukatar sa a wannan lokacin namu Allah amfanar da mu Allah saka da alheri akramakalla to wannan takurawa akramakalla amma akramakalla dama ce muka samu kai ma ka faɗa duk daman da mutum ya samu to ya dauka ta ƙarshe ce to akramakalla ganima ce ta zo mana hakkasa ya kamata mu ribace ta to akramakalla kai magana akan matasa wato a dacin shekaru 10 ko abu makamancin wannan wato idan matashi yana so ya kalli fina-finai na batsa to mishwar ne a gaban sa ma'ana sungula ne a gaban sa sai ya ja nemi cassette ya samu television a sai an kawo ta ma'ana da idan mutum yana so yayi wannan fitsara din to aiki ne mai tsawo a gaban sa idan ya zo yi ma dole ya cire sauti kada makota su ji da sauransu to amma wannan zamanin wato wayannan kafofi na sadarwa duk da cewa suna da amfani to amma wasu suna amfani da shi wajen sabawa Allah kawai mauki'i ne ko kuma in ce website ne kawai zai zo shiga haka ba abunda ba zai kalla ba na tsireci da sauransu wallahi matasa da dewa sun fada cikin wannan bala'i din wato sakonni na zuwa wani matashin sai ya ce ai shi ya jarabu da wannan ya ta kokari ya gagara dan Allah sa sa addu'a wani ya ce shi fa yana ga ma ba zai iya daina wannan ba to akar makalla dai na lura cewa matasa dewa sun fada cikin wannan musiba din to wani irin nasiha da jin hankali akar maka Allah za a yi musu
to magana ta gaskiya duniya kam tana tafiya ba a zaune take ba inji ba musulmi yace a duniya mashi wala duniya tana tafiya haka ne yawa kuma ko dai ta tafi maka ta zo maka da alheri ka amfana da ita ko kuma ta tafi maka da imaninka wadannan abubuwan na ci gaba da ake gani wayoyi da kwamfutoci da ake ta amfani da su wasu suna amfani da su kamar yadda kamar ɗan alkhairi muna so matasan mu su ci moriyar wayoyin su su yi alheri ko ba ka bane ba yawa akwai wani bawan Allah da kullum idan mun yi karatu muna gamawa sai mu ga ana ta yanke karatu na ana ta yanke mu kuma ba mu muke yanke ba na sa aka nemo shi ba a Najeriya yake ba a shi a wata ƙasa yake ni ban sani ba sai nace me yasa yake wannan abu mun karatu sai ta yanke ta yanke ta yanke sai yace malam ku kuka ce mana mu yi amfani da damar da muka samu yace a wata ina zubawa waya ta kuɗi data ina zuba kuɗi barkate yace ana ta kalle-kalle ayi kaza ayi kaza bana ci muriyansa da wani aiki sai naga cewa to bari in zauna ana yin karatu a Facebook in tsaya in ga karatun nan gaba daya duk wata gaba da naga za ta amfani al'ummata wanda wani bai zai iya zama awa daya ga wannan karatun ba sai in gutsure shi sai in yada yace yanzu duk wannan karatun da nake yada ina tura shi wuraren da uncountable ba za su irgu ba yace ni wannan ita ce gudunmuwata da nake so zan ba wa addini yasa kike gani da an yi sai ne yanke na tura can ina kashe kuɗi na ne akai data nake saya dan in samu lada yanzu kaga wannan yayi amfani da wayar sai yayi ne aikin alkhairi to yanzu wani kuma irin sa zuwa yake je kalli zinaci wani zai je shiga internet din nan da ake shiga wata irin duniya ce wato alamu internet zaka ci ita ma wata alam duniya ce ba ta da ƙarshe komai akwai ba abin da babu a ciki dan sharri da na alkhairi a ciki dan haka muna kira ga matasa wallahi alazim kada ku yi amfani da damar da ubangiji ya ba ku sabawa Allah sannan a shiga ai ta bincike a dauko wannan a dauko kida a dauko rawa a dauko tsireci a dauko batsa duk abin da mutum zai yi zaka yi ka gama kuma yana da lokaci kuma in tsiya mutun yake gani wallahi akwai wanda sun yi tsiya sun fi ka tsiya dazun nan ina fitowa sai naga wani babban mutun ya turo mun a Najeriya wani babban basarake ne sai turo mun wani documentary da wasu masu bincike suke a nan kasar Masar akan Fir'auna sun binciko shekarun sa sun binciko hatta samartakan sa suka dauki hoton gawar sa suka yi wasu abubuwan su na ilimi sai gashi sun fito da hoton Fir'auna lokacin yana matashin sa in ka ganshi zaka yi mamaki ba zaka ce shi bane Fir'auna Allahu Akbar ilimi amma yau ina Fir'auna ina Karuna ina Hamana ina waye da Qur'ani ya tilissafa su yace waɗannan alƙaryoyi ne mun kammala da su dan haka wannan masifa ta diban waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye da ganin tsiraici da ake amfani wajen internet da ake shiga lalle wannan man ta su magana ka gaskiya ce ba ta da dogon sharhi wallahi yaran mu sun fada a ciki abin ba a cewa komai akwai wanda yake kwana yake na kallon tsiraici kwana yake na jin kiɗa kuma da arzikin da Allah ya bashi da wannan wayar Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi rufin asiri bari ya saba wa Allah amma ba zai kwana yana jin wa'azi ba akwai tashoshi da ake kallon alqur'ani wallahi ba zai je kalla ba muna kira ga matasa ku sani Allah tabaaraka ta'ala faɗa cikin alqur'ani inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da abinda zuciyarka ta kulla maka yake ci to duka fa sai Allah yayi tambaya akai dan haka kada ku yi amfani da lokacin ku ku saba wa Allah kada ku yi amfani da damar da ku samu ku saba wa Allah kuma jin kada kada da waƙe-waƙe da raye-raye sanannen abu ne addinin mu haramun ne kuma sunan sa bata lokaci ga tarin zanubi ba kada yawan istighfari ba kada yawan salati ba kada salloli ba kada azumin muka na nafilfili da kai ba kada yawan karatun Qur'ani zaka je kai goge waɗannan laifuffuka kullum kana tara wa kanka bala'i ko kina tara wa kanki bala'i yanzu idan ka shiga irin kamar irin su TikTok din nan abubuwan da mutane suke malam subhanallahi alazim wata duniya malam mai zaman kanta malam wai yanzu ba za mu ci moriyar wannan TikTok din mu hada mu musuluntar da TikTok din nan ba yanzu jama'a samari matasa da ƴan mata yanzu TikTok din nan ba za mu shiga mu yada muhimmancin saka hijabi muhimmancin aure muhimmancin biyayya ga iyaye muhimmancin bin miji muhimmancin tsare mutunci muhimmancin kaza ma sai dai mu rinka bayyana tsare shi wallahi wata baiwar Allah da naga ana nuna wa irin abu ita da mun asali wato kurin ta shahara ne abinda suke batsa kai take wato tana fituwa tana maganganun da hankalinka ba zai dauka ba kuma komai tana iya fadan sa babu wani abin da bata iya fadan sa kuma duk ta dalilin wannan TikTok yar uwar Allah yar uwa baiwar Allah yar uwata wallahi ina tausaya miki bayan shekara 20 30 in aka nuna miki waɗannan hotunan waɗannan maganganu na batsa da dura ashir da zage-zage da kike ta yi da za a zo a nuna miki su nan da shekara 10 20 zaki kuka zaki zubar da awaye yau malayan fa'un nadam ranar da nadama ba ta amfani dan duk abinda mutun ya shiga cikin kafafin yaɗa labaran nan yayi su suna nan a dawwame a ajiye a kawwame ko mutun ya mutu ya shiga cikin kabarin sa na rantsa da Allah sai an yi ta fito da su ana yada su idan kin ga wannan abuwan da kike zaki kuka idan ƴaƴanki suka gani zaki shiga damuwa kin jefa jikokinki cikin bakin ciki da tashin hankali za su ji kunyar su danganta kansu ce su dinnan jikokin wannan matan ne da tayi wannan fitsarar da waɗanda su ma suke zuwa su zo su ta raye-raye da kada-kada da wake-wake da wani sauransu yanzu kawai misali anan Najeriya wannan satin abin da yake trending wani bidiyo da wasu yara wani yarinya da wani yaro suka yi na batsa abin ya bada mamaki ba duk wani mai mutunci idan ya gani wannan abin kashewa yake baya iya gani kawai kira suke yi bayani suke karara a fili gashi nan yanda za a yi zina suna koya wa kananan yara ya za su yi zina kuna koya wa masu raunin imani ya za su yi zina ita ta sallama kanta shi ma ya sallama kansa suna yi da sunan waƙe suna waƙa suna yi suna kuma bidiyo suna nunawa akai ta gani akai ta Allah wa dare wato mummunar addu'a kawai da aka yi akan wannan abin wallahi shi mutum bala'i kuma alhamdulillah muna godiya wa Allah cikin taimakon Allah hukumar hizba da haɗin gwiwa ta kamfanin kungiyar tace fina-finai ta Kano Allah ya saka musu alkhairi da man Kano ita ce ta shahara da an yi irin wannan abubuwan to za ku ga suna kokari su ga ya za su gyara Kano ta cancanta a girmama ta a mata addu'a kuma ana kula da addini daidai gwargwado da shugabannin addini suna kula mun gani cewa hukumar hizba ta kira wannan yaro da shi da na kusa da shi an zauna an yi masa nasiha kuma ya karɓi nasiyarsa so mu ma masa addu'a Allah ya yi masa albarka kuma Allah ya sa ya gyara kuma duk wanda ya sa wani abu ya delete din sai ya goge kai kuma yaro abin da muke gaya maka da kai da yarinya to yanzu mu rinka ganin abin da za ku yi na alheri da zai goge wancan ku shiga kuma harkar addini yanzu wannan rawan da wannan wakan da wannan kwalliyar da kuka yi da wannan hoton da kuka dauka to mu ga kuna yin abubuwan addini shine me ku yi ainihin wato aikin alheri ya goge mummunan ai wato aikin da kuka yi illa man amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima duk wannan yana daya daga cikin illolin shiga kafafen yada labaran nan da amfani da wayoyi da bincike da yara sai su je su shiga su dauko abubuwa wanda ya saba tarbiyar su ya saba addinin su Allah ba mu ikon gyarawa
to akrama kalla kusan mas'ala ta farko da akai bayani akai dangane da kallon tsireci to wannan kallon tsirecin da matasa suke sai gadar musu da kuma wani mummunan dabi'a wanda da larabci ke kira adat sirriya wato amfani da wani gaba ko da wani roba wajen biyan bukata wannan abun da a kasan turawa ake jin sa amma wani abin mamaki yanzu har kasashen mu na Hausa Fulani wannan bala'in ya shiga to wani jan hankali da nasiha a karama kalla zai wa matasan da suka wato jarrabu da wannan musibar
to abu na farko dai daman Allah ya dan adam in yana da lafiya yana da sha'awa kowa ma yana da sha'awa amma imanin sa shi yake tsare shi da haka mai imani shi yake tsare sha'awar sa baya zuwa ya jefa kansa cikin bala'i cikin tashin hankali zuyina linasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس الله جل ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب دائما أن أدم دولي شأوة ماشي ذاتي شأوة نمجمع زي شأوة إذا متم مبيد شأوة تو ينا دروني كوبات شأوة تنا دروني تو أما شأوة كأنا سوك شغد إتتحيني دا الله حالة تامك تبس akwai mutanen da sun fada cikin bala'i sun kashe sha'awar su ta hanyar saban Allah da fushin Allah akwai wanda yake annabi ya fada cikin hadisi nakihu yadihi mai auren hannunsa akwai wanda da hannunsa yake amfani ya biya wa kansa bukata wannan bala'i ne wannan musiba ne akwai wanda yake zuwa ya samu wata ala wata na'ura ai yanzu ka ma rage man tasiru yanzu akwai fa al'auran namiji ta roba da ake sayar da ita a kanti a shago na'am al'auran namiji ana sayar da ita a kanti a shago akwai wanda ake buga mata iska akwai wanda haka take akwai wanda ake jona mata socket tana vibrating akwai wanda da hannu ake amfani da ita ita ka san me ake mata ne suke zuwa suna saya suna biya wa kansu bukata kamar yadda ka bada al'adar sirriyan kenan sannan kuma daya hannun kuma akwai al'auran mata al'auran mace da ka sani akwai na roba akwai wanda ake zo a saya a kanti a shago sai namiji ya je saya ya je biya kansa bukata akwai macen complete dinta gabaki dayanta ko baturiya in kana so ko yar india in kana so ko balarabiya idan kana so da gashinta da komai mutun ne amma na yar baby sun yi masa wani abubuwa sun yi mata wani abubuwa na fitina a cikin ta sai mutun ya je sayo ta akwai wanda ake zuba ruwa akwai wanda ake hura iska mutun ya je sayo ta a leda sai sai zo daura ta akan gadan sai hura mata iska ya tabiyan bukata duka wannan zamani ne ya zo da shi fitina wal iyadu billah fitina wal iyadu billah akwai mai istimna so duka waɗannan abubuwan gaba ɗayan su haramun ne kuma babban abin da ya jawo mana wannan yawan kallace-kallacen nan da shige-shige da yaran mu matasa suke yi suna shiga suna dubo abin da Allah ya haramta musu nasiha ta gare su su ji tsoron Allah su gyara dan su zama mutanen ƙwarai nan gaba wallahu a'lam
to Allah ya saka da alheri tambaya kusan da ta ƙarshe akar makalla akwai abin da yake faruwa tsakanin matasa wato shine soyayya tsakanin saurayi da budurwa yana soyayya da ita tana soyayya da shi shi ya san ba aurenta zai yi ba ita ma ta san da haka amma shi su dauki zamani mai tsawo suna ɗebewa kansu kewa da wannan soyayyan shin wannan me matsayin sa a musulunci a karamar kallon
tabbas wannan kan damun Allah da ya sauki Allah sauki an shiga an yi nisa a cikin wannan babi gaskiya ita soyayya ana nufin kauna al-hub shari'a ta ce duk musulmi ya so dan uwansa musulmi ko maza ko mata akwai kauna na cewa kai mai sallah ne ni mai sallah ne kana da musulunci ni ma ina da shi dan haka ana so mu so junan wannan daya kenan akwai soyayya ko ta auratayya wanda yake so ya auri wance ya so ta ita ma ta so shi wannan ya halatta idan an gane wani yana alaka da wance kuma aurenta zai yi wannan ba laifi bane in ba sun yi wani abin da yake ta shari'a ba to akwai kuma alaka da namiji da mace kurun mutum ya zo ya ta tara mata a waya ko a zahiri yana yi da waccar yana yi da waccan akwai irin unguwar gabar guda biyu a can akwai unguwar yamma guda uku akwai ta unguwar kudu su hudu ne su kuma akwai yar tsakiya su kuma su biyu ne wani yaro aka ce wallahi yaran yan mata da yake mu'amala da su sun fi 70 na ce ai wannan shi wato yan matan su ne mahaukata ma ai 70 fa ina zai kai su wai ai duk suna kaunar juna kuma duk wacce ije wajenta zai nuna da ita ce kawai lamba daya saboda diga ce ba ta da hankali ba ta da wayewa sai ta dau sai ta yi dadin ai su mata malam da kake ganin su wallahi alazim ina ga ya maka wato wannan abin da kake faɗa yawanci fitinar daga matan ma take
to fa
warai kuwa yanzu bincike ya tabbatar da da yawa yawan neman juna da ake yi yanzu mata ne suke tallata kansu wa maza sama da yanda maza suke tallata kansu wa mata kuma aje a bincika duk incidences din da suke faruwa abubuwa za ka ga wani yace a wanci ta bugo masa waya a wanci tana ta masa gaisuwa wanci tana ta turo mata hotonsa hotonta wanci tana kiransa suna gaisawa wanci tana kaza wasu da yawan su ba dan aure suke ba ko fitina
matan aure ne
da matan aure da ai wannan wani maganar matan aure har da matan aure wallahi har da matan aure wannan wani abu ne is rampant inji Bature ya zama ruwan dare da ƴan mata sai dai ya fi muni da kazanta ga matar aure da take da miji dan ha'inci da cin amana ta ji tana bin maza to wannan yana faruwa to abin da nake so na kai ku gare shi ya ku matasa babu wata soyayya a musulunci gaba ɗaya wai mutum yazo yana relationship yana al'alaka tsakanin namiji da mace wai suna soyayya wai wannan babu shi a musulunci magudanci ne da tsiyakurum ɗayan biyu ne akwai kauna ta ni musulmi kai musulmi wannan normal akwai kuma soyayya da zai da wance da wane saboda aurenta zai amma kurin mutum irin friending yarinya ya ta hira da ita mutum kawai sai zo sai ya dauki awabi yana hira da yarinya ya hana wasu samarin su zo wajen ta kuma in an yi magana ne ba aurenta zan yi ba baka da kirki wallahi sai an yi da yarka wallahi sai an yi da yarka duk wanda iji ilalata yar wani ya bata wa yar wani lokaci ku ji matasa ina tabbatar muku sai an yi da yarsa ko sai an yi da kanwarsa ko sai an yi da yarsa ko sai an yi da kaza kaza dinsa saboda haka babu wannan a shari'a kuma ku iyaye bai kamata ku rinka barin ƴaƴanku suna wannan alaƙoƙin ba aure ba duk yarinyar da bata kai munzalin aure ba to kuskure ne iyayenta su rinka bari tana friendship da abokanai maza ba daidai ba to yanzu abokanai mata ma bai kamata a bari ta abokanai mata ƴan uwanta ba saboda fitina akwai wanda ba na gari ba a cikin su dan haka in dai a shari'a ne babu wani maganan wani ya ce wai wai ai abokiya ta ce ai sa'a ta ce ai makarantar mu daya wai wai sauransu wani kuma bawan Allah yake ba da labari ya zo gidansa kurin sai ya tarar da ya dawo sai ya tarar da wasu manyan takalma a kofar falansa yana shiga yi ya je tarar da wani mutum akan irin kujerar na wannan three seater kaya guda yana kwance a gefensa sai ga irin stool din nan wanda ake dan dora dan abin da za a ci irin wancan abun an yi masa taliya irin taliyar nan ta yara an fasa masa kwai ga shayi mai madara mai kauri ya ci ya koshi ya dan rage saura da dan doya dora mai cokali ga ruwa har ma ya abin nan ya hankalin sa kwanta ya fara gingidi yana bacci yana zuwa sai ya tambaya yace waye wannan ne sai matar ta ce is my friend abokina ne a ina kuka ta ce tare fa muka yi diploma da shi kaje na sharkali wai abokinta ne tare suka yi diploma da shi ya kawo mata ziyara ne ba da izinin mijinta ba kuma ga khalwa sun kebanta sannan mijin yace wallahi alazimu yana fita aiki wallahi bai isa ta dafa masa wannan shayin ba an yi masa girki delicious abinci aka masa malam to kage wannan gargajiya ne wannan rashin addini ne manzo Allah ce iyyakum dukhul ala nisa ku ji tsoro ku kiyaye shiga kan mata Annabi ce a daina shiga kan mata, a daina shiga kan mata. Yaya wani zai wanke riga sai tafi gidan wai abokiyarsa, matar aure. To wannan maguzancin da ake yi na wannan soyayyar da ina son wani, ina son wance, ina wannan din shine yake wato yaduwa. Mutane har suke zuwa bayan mace ta yi aure sai ga wai tana da abokane. Barin ga maka wani abokai hakuri. Wani mutum ya kira ni a waya ce, "Malam, shi malam yaya kokari lafiya galau?" To malam, "How are you?" dan boko boko da kana ce an ce I'm fine yace da Allah mallan nan su zan kana aure amma da Allah ina so ka samu mu matar da ba ta yarinyar da ba ta da boyfriend matar da ba za ta yi boyfriend ba nace me boyfriend yace mallan yanzu ai matar aure zaka ga tana zaman aurenta amma tana da wani yaro matashi da abokinta ne suna soyayya tare da shi
musulma
warai kuwa annama magana kan arna ne kai ha ya zaka mu wannan tambaya musulma mana ha ai mana cikin musulunci muke ma magana ai ko kafin da mu ne to wallahi ba wannan kade ba akwai wani ma abin da ake cewa bestie daga best bestie my best kenan yawanci mata masu irin wannan dabi'an to sai ta zabi wani mutum ko ta zabi wani matashi shine bestinta ma'ana an ce fa bestie in ran ta ya baci manta su kai fa ka tambaye ni
akramakallah
yawa idan ran ta ya baci mai bestie to mijinta baya iya ba ta hakuri sai ta kira bestin sa ta yi hira da shi shine zai ce ya baki hakuri mana bestie idan mijinta ya bata mata rai sai ta kira shi sai ta ce bara ci abinci ba sai bestie ya ce ta hakuri ci abinci ta rabu da shi wallahi wannan wai yanzu matan aure ne fa da suke cikin gidajen su fa suke irin wannan abu shi yasa wallahi duk mutumin da ya aure mata ya zuba mata ido ya kyale ta wai ka aure mace wai wai saka ka kyale ta wai baka bibiyar lamarinta wallahi za ta gama da kai na san wannan maganar mata ba sa so sai a ce kaza ko ƴan neman ƴancin mata ai kaza kaza a'a be zai yiwu ba dole a sa ido akan su kuma dole a dora su akan hanya ta daidai kuma dole a kula da su kuma duk wanda ya ga wani yana alaka da matar sa bai gamsu ba ya tume ta ya tambaye ta ka bi gida ka gane me yake faruwa wani ya bugo wayana wallahi mallam wani ya dame ni yana damun matata da abin nan da waya nayi na kasa raba su nace banza ne kai ka samu faskaran ka lafiyayye ka kai mai ziyara mana an banza kwarin da gaske ba cewa nace in ka je ka kwada masa amma tafi da faskaran ka lafiye ka ce wallahi duk radda ka saki na ga kana kiran matata sai na kwantar da kai da faskaran nan kai gigi ta shi tukunna ya ga cewa mahaukaci ne kai to sai ya daga maka kafa ba fa cewa ne wani ya je ba ka san akwai wanda ba sa jin aya ba sa jin hadisi sai ka motsa su tukunna sannan kuma ita matar da za ta zo tana wannan abun tana wannan abun kai da kake da cefa ne kai da kake da kai kake bayarwa a ci a sha na hana ki na hana ki kike daina shikenan ka sallame ta tai gidansu in an zo an yi magana ka ce a ta je ta auruwan can wanda suke wayan tukunna abin da ya kamata ai kenan amma ka ajiye ta kana kotonta kana kaza kuma tana saba wa Allah wannan abin bai da dadi daka wannan soyayya da ake ta yi samari matasa su ku cika wayoyin ku da ƴan mata kaga wani duk in ya bude wannan dinsa gallery dinsa hoton ƴan mata wancan baka wannan gajeriya wata siririya wata mai katan baki wata mai karamin baki wata bushashiya wata kaza kaza wata gata nan dai duka Allah ya kara mana imani gaba daya kyauta ta halittun mu gaba daya wannan kuskure ne ba daidai bane tara hotunan ƴan mata a cikin waya da bige-bigen waya ba aure mutun zai yi ba ko ita matar ta yi ko shi sauran yayi wannan ba daidai bane kuma ya saba tsari na shari'a kuma mata ku sani cewa yana daga cikin cin amana ki zo ki hada samari 5 6 7 8 wancan ki karba wannan ki karba wannan ki karba duk wanda yazo sai ki nuna shi kike da shi zaki gama wannan yaudarar taki zaki zo ki haifiya zaki ga abin da zai same ta zaki zo ki haifida zaki ga abin da zai same shi ba fata nake muke mummuna ba amma ki kokari ki gyara ki zama mai mutunci da kima Allah gane da mu
to akramakallah ubangiji Allah saka da alheri to ni da kaina ban son takurawa malam saboda na san tabbas malam ya gaji to sai dai saboda malam ya tabo gaba mai kama da wannan wato da'ful himma na matasa da'ful himma wato bazan manta ba lokacin muna Kano na taba zuwa da malam jami'ar Bayero to muna dawa a mota bazan manta ba to sai akarmakalla yana cewa ya sha'afa ne da ya sani lokacin ana dauran hadisi a Bauchi yake cewa da ya sani da ya tura ni mun tafi wato wannan dauran tare da sauran dalibai amma ya sha'afa ne to sai zamani ban tafi ba to lokacin da ya faɗa min wannan dauran da ake hadda ne na Sahihul Bukhari da Muslim haddace Sahihul Bukhari da Muslim sai naga abin ya girmama min in haddace Bukhari da Muslim wannan sai naga ai kaman bazan iya ba nace akramakalla haddan Bukhari fa da Muslim zan iya kuwa to anan ne sai malam ya fusata shi ah kai ba mutum bane ba nace ah ni mutum ne sai ce to waɗanda suka je suka haddace Bukhari da Muslim da wanda suka haddace a tarihi muke ta karanta mutane ne irinka tunda su ma sun haddace wallahi kai ma zaka haddace tunda wasu sun yi sun kai labari sun iya sun haddace da isnadi da komai to kai me zai sa ba za kai ba kai mutum ne su ma mutum ne bai wanda Allah ya musu kai ma ya maka ido da ji da kune da saura to me sa za ka ji tsoro to wannan kalmar da akramaka Allah ya faɗa wallahi ya amfane ni kware da gaske a rayuwa na duk abun da nazo zan yi to sai shedan ya samin wasu wasu yace kai za ka iya kuwa wannan abun fa da wahala to sun tuno da wannan nasihan wasu ai sun yi suma mutane ne sun ci nasara to kai ba mutum bane kai ma ka goda insha Allah zaka ci nasara idan ne abin kuma cikin ikon Allah sai in zo ma in fi ma mai yiwa wani lokacin ba wai abun kai ba sai in fi ma wanda suka riga ni wanda nake ganin ai da ba zan iya zama irin su ba misali a wannan abun ku jaraba a makaranta ko wani abu makamancin wannan to akramaka Allah na san ba ni kadai bane akwai matasa wanda shi dan yake musu irin wannan wasu wasi din to amma ka ce waka bakin me shi yafi dadi to akramaka Allah ko zaka yi musu irin wannan nasiha din Allah saka da alheri akramaka Allah wannan na daga cikin albarkan karantarwarka wallahi kure da gaske wannan nasihar na amfano da shi
to mallan Allah saka da alheri magana ta ulul himma akwai littafi da malamai suka rubuta yana nan sananne littafi ne ulul himma sunan shi duk wani dalibi da yake so ya zama mai himma madaukakiya ina mai nasiha da ya karanta wannan littafi din mujalladi ne guda ɗaya kaurin sa bai wuce haka ba yana da kyau kwarai kwarai da gaske abu na biyu shine din namiji da yake ya yadda shi namiji ne ya kamata ya zama namiji ya zama jarimi ya zama tsiyayye akwai wani mutum da nake tare da shi wato yana ban dariya kuma yana burge ni shi kawai dabi'ar sa mallan wato duk abin da aka ce yayi sai ce za a yi mallan sunan sa mallan Musa dan kuma mallan Musa yana sai da magunguna yanzu Allah ya kara mai lafiya wata rana nace da mallan Musa ina so zan aike ka kuma gashi baka iya mota ba wallahi kuma ina da ruwa ina so zan aike ka da mota yace a ba ka ruka la motar sai ai ba ta gagarba bi wata ba hawa motar ba yace wallahi ba ta gagarba nace ba nace a malam Musa ai mota ba a hawanta haka kawai ba a je aka koya ba ce wallahi ba ta gagarba hawa mallan kullum muna tafiya da kai menene naga ka zauna ka abana giya ce ka sa total yace kama ne kawai ina za a je mallan nace a yace Allah ka bada ita za a je mallan kware da gaske to haka kuma duk wani abu da aka ce za a yi kaza sai ce za a yi shi kawai ko menene in dai mutane suna yi sai ce zai yi shi wata ran zance yazo yana zance ana tattauna ana magana jirgin sama yace haba me ya jirgin sama za a yi shi shi ma wallahi wala ko bi kawai sai ce zai yi shi wato shi burge ni da yake yi shi fa bai yadda akwai abin da ba zai iya yi ba to haka mutum bana mantawa wallahi walan da ban dalilin da yasa na yasa na hadda alqur'ani alhamdulillah wata rana ne muka je musabaka wani a Gombe ne mun je wata musabaka da muka je musabaka muna yara wallahi mallan aka zo da wata yarinya mallan aka zaunar da ita akan kujera mallan yarinyar ta rinka karatu ta buga mana hankali Allah karatu na fitar hankali sai ja mata alƙalan nan duk inda aka ja mallan sai an tsaye da ita kuma gyara ko daya kuma yarinya ce karama duka wato yarinya nan bata wuce shekara 14-15 ba sai nace kai na to wai ni kam ni mai amfani na ne ba gaba ɗaya ne tukuna nake ga yawan raina nace yanzu wannan yarinyar ta zauna da haddace Qur'ani ana mata ja irin wannan ga sauti ga karatu ga tajwidi ga ahkam ga wai mu muna nan muna zaune maza har yanzu ba mu abin nan ba ai daga nan mallan ina jin ranan nan da na koma da daddare kai na dade ina karatu ban yi bacci ba da daddare daga nan nan ina himmata nace wallahi sai na haddace Qur'anin nan zan yi iyayi na da taimakon Allah ina yi tazibe ta abin nan nayi tazibe na kama allo nayi ta bugawa abokanan karatun mu lokacin muna gaggawar ba da hadda sauri muke mu haddace da waje sauran su ina tunawa wata sura da ta wahal da ni a karatu da allo da yawa da shin haddata da allo nayi ta wallahi suratul nahl na sha wahala ce da na su nayi ta fama har yanzu ina hango suratul nahl akan allo na har yanzu na buga mallam zubun nan da ne na abun ya gagara malam har Allah nan ya fara yin baki malam har da nan bata zauna ba dan na kai na sha wahala kwarai da gaske to amma da niga abokane na suna yi nace wallahi sai nayi kuma mutum sai da haka rayuwa da kake gani duk abun da wani zai yi kawai ka nemi taimakon Allah kaje kai hadisin imamu muslim ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ista'in billahi wala ta'jas ka nemi taimakon Allah kada ka nuna gajiyawa yawa kai kokari ihris ala ma yanfa'uka kai kwadayin akan duk abin da zai amfane ka wasta'in billahi wala ta'jas ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya kwata kwata kar ka ce da nayi kaza da kaza ya faru kawai kaje ka buga kai karatu ne ana yi wallahi sai mun yi ba degree bane to za a yi digirin ba masa bane za a yi masa ba biya ji bane wallahi sai an yi ba dai aikin kaza bane wallahi za a yi ba sana'a kaza bane sai na koya ba neman kuɗi bane muwa za mu je mu nema kuma Allah zai ba mu Allah yana son mutum da yake mai yaqini mai kokari idan yazo zai shiga abu yana tinkaran abun da gaske wasu din haka suke kwankwasa kuma kaga sun wuce sun tafi dan haka ina kira ga daliban ilimi yanzu lokaci ne na himma na kokari ku yi karatu kada ku yi gajiya kada ku gajiya kada ku yi kasa gwiwa idan kun yi ilimi Allah zai daukaka ku kuma kar wani ya ji cewa akwai abin da ba zai iya yi ba kai iyayen ka kawai Allah zai taimake ka walladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin Allahumma ij'alna minal muhsinin Allah ya fahimu
to akrama kala ubangiji Allah saka da alheri Allah kara lafiya da imani da nisan kwana mai albarka akrama kala muna godiya kware da gaske muna fata kamar da Allah madaukakin sarki ya hada mu anan Allah hada mu haka da masu sauraro mu a gidan aljanna firdausi ikhwanan ala sururin mutaqabilina karama kalla muna godiya Allah sanya wannan ziyaran cikin mizanin ayyuka na gari Allah ba da ladan ziyara nagode sosai akarama kalla Allah saka da alheri
Allah saka muna godiya Allah ya kara lafiya Allah ya biya ka to insha Allah sai haduwa ta gaba